Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da binta Sulaiman Yaro da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 23 ga watan Yuni a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To a yau Alhamis, kungiyar EU za ta kada ƙuri'a don amincewa da baiwa Ukraine matsayin ɗan takara a ƙoƙarinta na shiga kungiyar. Amurka na fada da karfinta na gwajin cutar kandabiri yayin da adadin waɗanda cutar ta harba ya kai 142. Hukumomi a Sin na kwashe ɗaruruwan dubban mutane yayin da ake fargabar samun ambaliyar ruwa a wasu sassan kudancin ƙasar.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NNPP Rabiu Musa Kwankwaso ya ce jam'iyyar su na maraba da waɗanda za su haɗa kai da su don babban zaben shekarar 2023. Wannan na zuwa ne a yayin da wasu 'yan siyasa da yawa ke canza sheka. Bayan haka za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da barista mai nasara Kogo Umar game da haƙoƙin 'yan ƙasa da kundin tsarin mulki ya tanada, musamman haƙoƙin mata a fannin siyasa ko wajen rabon makamai.
Idan muka yi la'akari da sashe na 14 sakin sashe na 1 da ya ce da yawan ɗan adam ake yin demokradiyya, to sama da kashi 53% na yawan 'yan Najeriya mata ne. Duk da yake dai Allah ya rajefe su da rauni na rashin haɗin kai, inda mata na da haɗin kai sai da Jibril da ba za ta tsaya da ƙuri'a ɗaya ba lokacin da ta tsaya takara.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. Shugaban Majalisar Tarayyar Turai Charles Michel ya ce yana da ƙwarin gwiwa shugabannin EU za su kada ƙuri'a a yau Alhamis don amincewa da baiwa Ukraine matsayin 'yan takara a ƙoƙarinta na shiga ƙungiyar. Shugabannin Tarayyar Turai da suka halarta a Brussels sun kuma shirya tattaunawa kan tasirin da yakin Russia a Ukraine ya yi akan samar da abinci a duniya, tallafin tattalin arzikin ƙasashen yankin, tallafin soja da gudanar da ayyukan jinƙai a Ukraine. A makon da ya gabata ne, hukumar Tarayyar Turai ta ba da shawarar a ba Ukraine da makwabciyarta Moldova, wacce ƙaramar ƙasa ce, matsayin 'yan takara a yunƙurinsu na shiga ƙungiyar ta EU. Wannan matsayi na takarar shine matakin farko na shiga kungiyar mai membobi 27. Amurka na fara da karfinta na gwajin cutar kandabiri, wato monkeypox, ta hanyar tura ayyukan gwaje-gwaje a dakunan da ake gudanar da bincike na 'yan kasuwa guda 5. Ma'aikatan lafiya da ayyukan jama'a ta faɗa a ranar Laraba cewa wannan mataki zai faɗaɗa ƙarfin gwaji a duk faɗin ƙasar, tare da sanya gwaji mafi dacewa da samar da sauƙi ga marasa lafiya da masu gudanar da ayyukan kiwon lafiya. Ana sa ran a farkon watan Yuli masu ayyukan kiwon lafiya za su fara gudanar da gwajin wannan cuta ta kandabiri a ɗakunan bincikensu, kamar yadda hukumar ta faɗa. Ya zuwa ranar Talata da ta gabata, Cibiyar Kare Yaɗuwar Cututtuka ta CDC a Amurka ta ce an samu mutum 142 da suka harbu da wannan cuta a Amurka tun bayan bullarta a tsakiyar watan Mayu. A ranar Alhamis dinnan ne ake fargaban samun ambaliyar ruwa a wasu sassan kudancin ƙasar Sin, yayin da a karon farko ruwan sama mai ƙarfi ya haura gabar kogin Pearl River a cikin kusan ƙarni guda. An kwashe dubban ɗaruruwan mutane daga yankunan da bala'in ya fi kimari a yankin, waɗanda suka haɗa da lardin Guangdong da ya kasance cibiyar masana'antu, zuwa Shenzhen, babban birnin da ya fi shahara a fannin ƙere-ƙeren zamani a Sin. Ma'aikatar albarkatun ruwa ta ƙasar Sin a ranar Laraba ta ba da sanarwar aukuwar ambaliya mafi girma daga kogin na Pearl. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniya za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NNPP Rabu Musa Kwankwaso ya ce jam'iyyar su na maraba da waɗanda za su hada kai da su dan babban zaben shekarar 2023. Kwankwaso ya yi wannan bayanin ne a lokacin wata ganawa da wasu 'yan majalisar dattawa na jam'iyyar APC ciki har da sanata Hallara Jika daga jihar Bauchi da suka sauya sheka zuwa NNPP. Wakiliyar muryar Amurka Hawwa Umar ta aika mana da wannan rahoton.
Tsohon gwamnan na Kano wanda shi ma ya bar jam'iyyar APC da PDP ya dawo NNPP ya ce barin wasu mutane ko jam'iyyu kalilan suna jan akalar demokradiyyar Najeriya sabanin muradin al'umma ya sa shi karfafa NNPP don zama zabi ga 'yan siyasa masu ra'ayin sauya lamura.
Jama'iyya ce wanda muke zabo mutane da suke da daraja kuma suke da aqida. Akwai mutane da yawa da aka yi wa laifi suna nan amma ba za su zo ba, in sun zo mu ma za mu nuna musu cewar halinsu ne ya koro mu daga inda suke. Jama'iyya ce ta ceto al'umma, musamman mutane mabukata, talakawa, marasa lafiya, tsofaffi, yara ƙanana. Kuma dama aikin gwamnati shine ta kare azzalumai daga cutar talakawa. Wannan shi yasa muka fito da wannan tsari.
Duk da Kwankwaso bai amsa tambayar tunanin da ake yi kan cewa NNPP tamkar kadangaren bakin tulu ce, ya ce suna maraba da duk wanda zai zo a yi kawance don zaben mai zuwa.
Muna neman mutane su zo a yi alliance da su, a zo a tafi da su wanda suke da niyya ta gyara, ko mutum daya, ko mutum kungiya, ko jama'iyya. Duka mu a buɗe muke kuma a tafiye muke. Muna neman mutane amma mutane ya kasance waɗanda muke da fasalin irin aqida ɗaya ne.
Sanata Hallara Jika, wanda tun farko ya mika wasika aka gabatar a gaban majalisar dattawa ta ficewarsa daga APC zuwa NNPP, ya ce ya samu tiketin takarar gwamnan Bauchi kuma baya shakkar manyan jam'iyyun biyu.
Shugaban majalisar dattawa Dr. Ahmed Ibrahim Lawal ya karanta wannan wasika na wani cewa na bar jam'iyyar APC na koma NNPP saboda rashin adalci da aka yi mun. Duk cikinsu ba wanda ke gabana. Da shi gwamnan da ke kai da shi dan takarar na APC ko a faranti aka kasa mu an san waye Hallara Jika ciki, saboda haka wallahi ba su gabana. Al'umman jihar Bauchi ne a gabana, da yanda damuwa na shine yanda zan tafiyar da harkokin gudanar da shugabancin jihar Bauchi shine kawai a gabana.
Da yake sharhi, ɗaya daga iyayen jam'iyyar injiniya Buba Galadima ya ce jam'iyyar tasu na samun karbuwa da masu son takara kuma har ma sun cike dukkan guraben takarar.
Jama'ar da za ta yi kyau tun daga Laraba ake gane ta. Mu kanmu abin har ba mu tsoro yake, domin jam'iyyar da take wata uku da rabi kacal ta yi wannan tashin goren zabi a ƙasar nan, wanda a yanzu dukkan wata kujera da take ƙasar nan, House of Assembly wajen kusan 8,000, House of Rep wajen 360, Senators wajen 109, gwamnoni 36 ko kuma 28 wayanda za a yi zabensu a wannan karan da shugaban ƙasa. Duk waɗannan guraben a ƙasar nan gabaki ɗaya kaf mun samu 'yan takara ingantattu. Wannan jam'iyya da kake gani yau watan ta uku da rabi, ran da muka samu wata tara, billahi lazi duk waɗannan azzaluman sai mun hana su yawo a titin ƙasar nan.
Za a iya cewa zuwa yanzu 'yan takarar gwamna a kusan dukkan jam'iyyu na duba hagu da dama don sanin waɗanda za su yi tafiya da su, musamman 'yan majalisar jiha gabanin mika sunaye ga hukumar zaɓe a ranar 15 ga watan gobe. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Hawwa Umar, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
To Maryam, an mayar da hanɓararriyar shugabar Myanmar Aung San Suu Kyi zuwa wani gidan yari a babban birnin kasar a ranar Laraba. An mayar da shari'ar da ake yi wa Suu Kyi daga kotu zuwa wani sabon gini da aka yi a farfajiyar gidan yari da aka mayar da ita. Ana tuhumar Suu Kyi da laifuka aƙalla 20 tun bayan da sojoji suka kwace mulki daga hannunta a farkon shekarar 2021, amma ta musanta dukkan zargin da ake mata. Kasashen yammacin duniya sun yi kira da a sake ta, yayin da sojojin kasar suka ce ana yi mata shari'a ne bisa ka'idar da wata kotu mai zaman kanta ta shimfiɗa. za a gurfanar da wasu jami'an lafiya 8 a gaban kotu kan zargin laifin sakaci da suka yi wanda ya sanadin mutuwar shahararren dan wasan kwallon kafa Diego Maradona yayin da ake masa magani bayan wata tiyata da aka yi masa. A ranar Laraba ne wani alkali ya ba da umarnin a gudanar da shari'ar kan zargin kisan kai da mutanen 8 din suka yi waɗanda suka hada da likitan iyalin Maradona da ma'aikatan jinya bisa hujja cewa sun nuna sakaci kulawa da suke masa lamarin da yayi sanadin mutuwarsa a watan Nuwamba 2020. Ya zuwa yanzu dai ba a saka ranar da za a fara shari'ar ba. Maradona ya mutu yana da shekaru 60 a lokacin da yake murmurewa daga wata tiyata da aka yi masa a kwakwalwa saboda matsalar daskarewar jini da yake fama da ita bayan shekaru da dama da ya kwashe yana fama da matsalar amfani da hodar Iblis da shan barasa. An gano cewa ya mutu ne sakamakon matsalar bugun zuciya.
A gaida Binta Suleiman Yaro da ta karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. Kowane dan kasa a Najeriya na da damar tofa albarkacin baki a hidimar mulkin kasar da kuma damar ya zo a zabi shi ko kuma ya zaba. Haka kuma kundin tsarin mulkin Najeriya bai kyamaci kabila ko jinsi ba. A cewar mai sharhi a fannin shari'a da kuma demokradiya barista mai nasara Kogo Umar a hirarsa da Hawwa Umar wakiliyar muryar Amurka ya kara da cewa nuna fifiko wajen rabon mukamai tsakanin maza da mata a Najeriya na ɗaya daga cikin abubuwan da ake yi wa karan tsaye a ƙasar. Ga abin da ya fara cewa
idan muka dauki sashe na 19 na tsarin mulkin Najeriya inda ya magana manufofin harkokin kasashen wajenmu, akwai biyayya ga duk wata yarjejeniya ko doka ko wata ka'ida wadda kasashen duniya wanda muke mambobi a kasa hannu. Musamman muka dauki sashe na 19 sakin sashe na 1 na 2 na 3 na 4 zuwa na 5 da na 6 kudurorin da aka yarjejeniya a taron da aka yi a shekarun baya a kasar Sin a garin Beijing. To wannan doka ce wadda take takamata ta hawo a doran gwamnatin Najeriya. To sai ya kasance an samu rauni a Attorney General waɗanda suka rike wannan mukami na wannan lokacin har ya zuwa yanzu ba su yi tunani da sashe na 12 na dokar Najeriya ba. Wajibci ne duk waɗannan yarjejeniyoyi da kudurori da aka je aka wurkicin Najeriya aka sa hannu to ba za su zama doka ba sai idan an kai su ga majalisar dokoki ta tarayya ta dattawa an samu biyu bisa ukun su sun sa hannu ta zama doka. To wannan na ɗaya daga cikin abin da ya sanya mata suke dankwafi har yanzu. Kuma muka dauki tsarin mulkin Najeriya sashe na 14 sakin sashe na 1 da na 3 sashe na 15 sakin sashe na 1 na 2 na 3 da sashe na 16 da sashe na 17 da sashe na 18 da sashe na 19 da sashe na 21 da sashe na 23 da sashe na 24 waɗannan sun yi tanaje sun yi haramci mai girma musamman ma sashe na 14 da na 15 da na 17 akan nuna bambanci a sabili da wannan namiji ne wannan mace. Ya kamata a ce hukumomin da abin suka shafa na Najeriya su yi girmamawa akan waɗannan tanaje tana tsarin mulki su kare mata su ba mata daraja su. Idan muka dauki sashe na 34 na tsarin mulki Najeriya inda ya magana yanci na rayuwa ran namiji ne da ran mace daidai ne da nau'i na cin hanci da rashawan aka ce an tauye ma mace modu ko kuma haƙƙinta a matsayin ta na cikakke a ƙasa. Idan muka la'akari da sashe na 14 sakin sashe na 1 da yace da yawan dan adam ake yin demokradiya to sama da kashi 53% na yawan yan Najeriya mata ne duk da yake dai Allah ya rajefe su da rauni na shin hadin kai inda mata na da hadin kai sai da Jibril da ba za ta tsaya da ƙura'a ɗaya ba lokacin da ta tsaya takara. Inda mata na da hadin kai da sun amfani da yawan jama'a su da yawa zaka ga waɗanda ke fafutukan yancin mata yan boko ne suna kafa kungiyoyi ne domin su samu kuɗi da wasu abubuwan alfarma don su gina kansu ba don su gina jinshin mata din ba.
Mata za su iya kai korafi na cewa ba a ba su dama su rike wani mukami ba?
Za su iya kaiwa idan muka dauki sashe na 221 zuwa 228 na tsarin mulkin Najeriya yayi jadawalin bayanan yanda ake tafiyar da harkokin siyasa. To anan sai aka kawo tsari na jari hujja ko ma dai menene kake yi madogara shi ita ce kuɗi kuma aka zo aka tsawwala kuɗi ta yanda yake mata nawa ke da waɗannan kuɗin. Sashe na 16 na tsarin mulkin Najeriya ya bayyana manufofin tattalin arziki. Mafi yawan harkokin tattalin arziki dinnan harkoki ne waɗanda suke jinshin maza su ne kamar aka shirya domin su ne suke da ƙarfi su ne suke da komai musamman ma a arewacin Najeriya inda al'adu da wasu tsare-tsare waɗanda suke na biyayya da addinin mu ya sanya dole mace ta yi saduda ta tsaya a sahun baya dole ta tsaya a baya idan ana magana gwagwarmaya ta neman yanci in ba haka ba ma al'adar mu sai a rika kallanta kamar wata tsagera ko wata mara kunya da sauransu to dole ne a shudo da tsare-tsare ta yanda yake za a rika saukaka musu ana girmama musu ana daraja su duk inda mace take neman mukami a rika ba ta waɗannan form din a cire waɗannan kuɗin a rika ba ta ta tsaya kyauta kamar yanda ma ake ta gungunniya cewa ai dole ayi karba karba kudu da arewa to me yasa ba za mu ce mace da namiji ba kuma me yasa ba za mu ce a tabbata duk majalisa dattije na tarayya wato guda uku nan ya zama daya daga cikin uku nan ya zama mace in aka zo a jefa ƙura'a idan ƙura'a ta fada a yankin ku cewa mace ne to labudda dole mace za ku fito a matsayin ƴar takara eh suna da yancin da za su iya zuwa kotu to amma ban tsammanin za su yi nasara ba saboda kungiyoyin fafutukar ƴan adam duka da annan Najeriya mafi rinjayen su maza ne ke shugabantar su sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya da sashe na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya duka sun yi bayanin yanda ake tafiyar da harkokin shari'a magana ce ta kuɗi zaka iya ka dauki haya zaratan lauyoyi waɗanda suke na gwada mu sarki ka dauke su ka biya su su ci su sha daga ƙarshe ma ko da ma zargi ne akan ka za a iya watsi da shi a ce ai baka yi tabka wani laifi ba komai magana ce ta kuɗi to ba hanya ce aka biyo ba gaskiya ta taimaka ma mata wajen harkokin siyasa sai dai koyaushe ana fito da tsare-tsare ne wanda suke sun yi ma maza daidai ba tare da la'akari da zai yiwu mace ta iya wannan ko ba zai yiwu ta iya wannan ba
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai duba ne kan illar da shaye-shaye na kayan maye kan haifar ga matasa lamarin da ke sa gushewar hankali wanda kan sa aikata miyagun laifuka da suka hada da fyaɗe kisa da sauransu shirin namu na yau ya leƙa muradi a ƙasar Niger inda abokin aiki na Mansur Sani ya jiyo mana ra'ayoyin mutane a ƙasar game da shaye-shaye musamman na kayan maye.
Abdulaziz Abdulhadi daga Maradi Zamurin Niger. Gaskiya maganar shaye-shaye babban magana ce idan aka dauko ta. Tunda wanda kamar ke shaye-shayen wannan abu yana taba rayuwar shi musamman ma a lokacin da kamar yake cikin mayen kamar zai iya tahiya ya kasance a cikin wani yanayi kamar yanzu matasan mu na yanzu wanda suke shaye-shaye in suka shaye-shayen suna nuna su ba sa ji a cikin ungwani kuma shi mai shaye-shayen ma zai iya dauka wani makami ya ji ma wani kuma idan kuma mai amfani da ababen hawa ne zai iya haddasa wani hadari canji wannan shaye-shayen da yake yi idan kuma mutum ne haka wanda ke da iyali idan ya ta shaye-shayen lokacin da zai zo ya samu iyalin nasa in dai har bai ta daga cikin mayan nan ba wannan abin zai taba kamar zanta zamantakewa shi tsakanin shi da ita wannan matar tashi koko daga cikin ɗiyan nashi har su kai ma suna jin tsoron ya
sunana Ruqayya Lawali Musa da farko ina jan hankalin ƴan uwana dalibai cewa dan Allah dan annabi taimaka ma rayuwar uwayenmu da suka sha wahala ta tarbiyantar da mu tun daga yarintarmu har zuwa yanzu lokacin da muke sun sha wahala mu tausaya ma rayuwarsu ko ba saboda su ba ko da saboda kannanmu shaye-shaye ba wani abu bane mai kyau banda ya maida mu baya ya maida cigaban kasanmu baya ya watsar da rayuwarmu da rayuwar kannanmu saboda mu yanzu yare ne matasa mun taso ba mu san abin da gobanmu za ta yi ba mu diba mu uwayenmu da suka sha wahala kanmu da kuma kannanmu na gobe masu tasowa ina jin hankali ga ƴan uwana mata musamman dalibai shaye-shayen nan da suke ba abu bane na kirki ba abu bane ba wanda zai taimaka ma rayuwarsu su daina idan ma suna yi wanda baya kuma Allah ya kare shi
Ahmadu Ibrahim ana ce mana Ahmadu India gaskiya shaye-shaye komai yana iya haddasa yanzu idan aka kasance mutum yana sha mutum yana iya zama barau yana iya zama dan hoshi yana iya zama komai makai mutum yana iya inda aka sha to gaskiya babu wata magana nutsuwa ga mutum hatta inda za ya zama ma yana zama mishi matsala saboda za ga mutum kacin mutum kan bola kare in ci mutum dai inda dai bai kamata ba kuma kaga hatta addini mutum ba za tsaya yayi shi ba inda aka ce maka mutum na shaye-shaye sakuna ga al'umma kuma ga matasa ya kamata su hankali shaye-shaye sha yana kai mutum mahallaka saboda idan mutum ya sa kan shaye-shaye to wallahi hatta abokin shawara yana iya rasa shi
mati ba ko kuma ga tarbiya da suka dauka tabi'a ba tarbiya ba tabi'a kai wanga shaye-shaye na stifiya da kwaya da drug da wata shisha duk ba abu ne na dalibi ba da wanga wanda muka haifa ba tarbiya ba ce ba da abin da za a bata kwalwa, abin da za a bata a rayuwa, abin da za a bata a iliminka, to ba abin za a bane ka ce ka maida abincinka ko abin shanka. Su yanan ga da muke daɗiyan ga namu, mu yau mun ƙari, su ne yanzu muke sa gaba, duk yanzu da ji dirijan an ga su mahukunta da muke duke iko yau, su yanzu suna ikonsu da kyau, ba su shaye-shaye ba. To ku yara, ku kuna shaye-shaye, gobe an suka muka suka gusa ko muka gusa, ku me za ku yi? An ce Nijar ƙasa ce ta me su ilimi, ta malamai, ta addinin musulunci, to amma ku kuna shaye-shaye abinda addini ya hana, abinda gwamnati hana, abinda doka ƙasa ta hana, ku kuna yi? To wai an kuka girma, an yanzu an ce Nijar ta me su ilimi ce, ta me su adalci, shi adali fa me hankali ne. To ku ko abinda kuke son ku zama gobe marasa hankali, to kenan so kuke ƙasar Nijar ta zama ƙasar marasa hankali, ko ko menene kuke so? Tambaye da nike muku kenan, ɗiyana yara, ba ku son wani ya ji dadin ikon ku, to ku sake tarbiya. Wannan shaye-shaye ina roƙo dan Allah ɗiyana jikokina a rage, a bar shi, ba ya da kyau. To mu uwayen ku mun ƙara jaddada, mun hida muku albarka, muna son gobe ku rike ƙasa ga cikin daraja.
Ni ne Suhaibu Sani jikan liman. To lamarin shaye-shaye sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, saboda yanzu ki an shiga wani hali, zaka ga yaran matasa kimanin shekara 14 15 16 sun sa kansu hali na shaye-shaye, ga sanan muna gani cikin gari daban-daban. Wannan lamari sai dai mai addu'a Ubangiji Allah ya sauke. Cikin kasuwa muna nan, sai ga yaro makaranta ma wannan bai wuce a dauke shi a kai shi makaranta ba, amma sai ka ganshi da abubuwa na shaye-shaye, ya wani kwance ma bai ci komai ba. Kenan dai akwai dai matsaloli na harkar shaye-shayen nan cikin gari, ana samun matsaloli ga sanan daban-daban muna gani. Abin da ke kara kawo wannan shaye-shaye, ni tunanin da nake tarbiyya ce ta gurbaci daga uwayen ɗaya. Kenan abin da ya kamata danka ka san inda yake shiga, ka san inda yake fita, ka san su wane ne abokanan shi, su wane ne abokanan shi. Amma ka bar da ya shiga gari, ya tafi aikin gaban shi, ya ba yanan ba ya can wurin, baka san inda yasa ya shiga ba ya hito, baka san menene yake yi ba, to dole danka kowane irin hali ne yana aicin takkan shi a ciki. Babban illa shi dai da an ce matashi wanga, tun daga shekara 15 har zuwa shekara 40 da an ce ka fara lamari na shaye-shaye, to ka riga ka je wa rayuwarka cikin garari, cikin tashin hankali. Ka ga na harko ba ka ibada, babu addini ga mashayi, ba ka kasuwanci balle ka taimaki wani, kai ba ka aikin gona, kai ba ka wani aiki wanda ya shahari wanda za ka unhwane wani, balle ka unhwane kanka. Kenan ka ga rayuwa ta fada garari, an samu matsala har sai ka gama ya taba lahiyar mutum. Wasu ma muna nan daidai ku muna gani hauka cewa suke ta dalilin wanga shaye-shaye da suke. Kira gare mu uwayen daya, aiki ya rage wurin ku uwayen daya, kamata ku kula da ɗayan ku, ina suke shiga, ina suke fita, menene su wane ne abokanan su? In kuka yi wannan kuka rike sauran kula, kuma ya rage hannun hukuma ita take da sauran kula.
To madalla, wakilin namu a kasar Nijar ya kuma zanta da wani matashi da ke shaye-shaye, wanda hakan ya kai shi ga aikata fyaɗe ga yarinya yar kimanin shekara 11.
Sunana Abdulkadir, sunan babana Sabiu, sunan kakana Alhaji Dodo. Ni mutanen Maradi ne, faɗe ne na yi ma wata yarinya, yarin ma ba babba bace karama ce, abun kunya. Kai tsaye ne ana ruwa ne na ganta bayan wata runwa ta laɓe, ta gama tallata ta zo ta zama ne. Ina cikin cinguja, ina duguja, ina farawa ga aljihu, ina ci, ina waiwayawa na gaba kuwa, kawai sai na kama mata zani na taushi. Ka yara ma karama, gaskiya ba ta wuce shekara 11. Warin kauna ta ta gida, warin su guda, irin wannan yaran ne ɗan ƙanana wanda ake aukuwa talla.
Kamar yanzu kasu kai?
Na yi kasu.
Wata nawa ko shekara?
Wata 6.
Yanzu shekarun ka nawa?
Gaskiya 21, tun dimil ɗin aka yi.
Daman kana shan wasu abubuwa haka?
Eh, ina sha. Kayan in san menene duniya, na sha wuyi ta bata min da hankali.
Ya ake shi haka sha wuyi?
Kwaramina a cikin ka, mutum ya je kamar ya koma shi kadai ya zauna waya, mutum ya je ma iskanci shi don iskanci yana aya, mutum yana aya zagin waya, mutum yana aya zagin ubana cikin shaye-shaye. Ko shi wannan ya isa a ce ma dalilin shi ma amma bar wani aikata aikin banza. Sai juje na gidan rimji ya turo ni ya ce a zo nan ga likita a mana magani, tunda ya ga wanda lahaya, kaso na ma bai kare ba, amma da ya ga wanda lahaya ne sai ya gyara, aka kawo ni likita ya ce a rike ni nan sai na samu lahaya. Lokacin da na zo din wa nake tai ta hira, in wangana kusana in dauko mai hira bai iya magana, sai dai saurare ni, bai san kan hirar ba, kuma jikina ba ƙari. Amma yanzu Malam Sa'ada ya bani wani magani, ina sha, ina jin ƙarin jikina yanzu.
can ka sha
yimi ce nake sha sai karaben zuwa lokacin balagata ban san yadda duniya take wani sai na sha ta na ji cakwai kuma na ji diba cakwai ba kuma hankali na ya gushe amma ni na yi lokacin
daga wata kalas ka bai
katarin
kabari
dan wallahi har asara na jawo mu babana tunda na waro na ikole ina sha shayi na jawo mu babana asara yana da pompo ya sire pompo dan yi ikole ban yalla kwalwa in aka sake ni na koma gida na ga abuka na sha shayi gaskiya ba ni abes duk wanda ya ji ni inde mai ji na ni fadi ne na mutane suna cewa abun bai yaba to duk wanda ke yi dan Allah ya bari bali ma na karama yarinya bi da kyau ma kara ganin ta
wanda kake cewa waron ka ce aka mata haka nan kana jin dadi
wallahi ba na jin dadi sai na ji na nemi mutane ana ci mai a gaskiya kowa ne ni ma kawai an dai gyara mun ne na san da haka kashi na ana aya
Dr. Sa'ada Habu kwararren likitan kwakwalwa ne a babban asibitin Maradi dake kula da wannan sashi yayi bayani kan illar shaye-shaye ga lafiyar jiki da kuma kwakwalwa
kan ga Abdulkadir da ka gani wannan yaro lalle wanga zuwa na biyu ne mun taba rike shi da shaye-shaye to shine da shekara 12 yake cikin wannan matsala yaro ne wanda mun ka gani kamar abun ya tai daidai kuma sai ya bace mun ba mu kara gani ne ban bayar magani ba mu saki gani ne ba sai da yanzu abun ya lalace ya abun har ya kashe kaso yayi wannan yaɗe ya dawo muna cikin complication ma da ace ba har change tunda dumunwa ne da gane-gane da surutai na banza kuma bai san abin da shike ba babu barci lokacin da ya zaka an ka rike shi lalle ya zamna abu ya tai da kyau yana zakwa yana daukan magani kuma yana bin maganin shi daidai to ka san mutanen namu wani bi sai abin nan kama din da shan magani din a samu wanda zai kula shine sai a gani kamar mutumin ya warke ko kuma uwayen suna nan suna jaye-jaye da ce ko iska ne ko wani abun ba a tsaya a lisawa a gani sutu yaro dan shekara tun shekara 12 yake shaye-shaye kenan uwayen suna za tsammanin ko iska ne ko wani izo ko wani bugun ya gamuwa dan anka gani an ka zaka an ka rike shi ya samu sauki cikin nan an kai waci da abun nan shi kuma ya koma can da mugan abokan suna ta shaye-shaye wiwi din ne ya ta shan da karawun ne ya ta shaye-shaye ne na abun nan na wiwi har ya likice yadda ya gamu da wannan baiwa Allah ya mata hada
da aka maido shi ya kuka ka dora da lafiyar shi da kuma dawowar shi cikin hali
to alhamdulillah malam Mansur magani bai ya kariya in an tsaya an bi shi lalle wan shaye-shaye sai an rike su ni guda an rike su kuma ka tabbata maganin ya sha ka tabbata maganin sahi maganin ranan maganin marece ya sha sosai da gargadi psychotherapy ana masa gargadi bisa abunda ta kamata da abunda tunda sun koma kamar yara kokolon gole sai an saki renunta a fada musu abunda ta kamata da abunda bata kamata ba kenan yanzu dai alhamdulillah kaga dai wanda yake abun nan shi kan kanshi
ya yi ta kucewa game da shaye-shaye na matasa
lalle ka dai ga wanga dai ai kai gani ne ba jiyo ba ko kwaya shaye-shaye ku isa suwa ko wiwi din ko wani taramol ko wani sugudaye ko wani dissolution lalle in ta riga ta narke duka ana iya aikata wannan haɗin ana iya aikata kashin kai ana iya toye gida ko a toye kaya ko kuma a soke wani mutum duk abubuwan nan duk suna faruwa mutane ne wanda danje za a ce danje public komai suna iya su aikata kenan haɗe wani kashin kai ko wani abu nan duk shaye-shaye suna iya gama su
Masu sauraro kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin abokan aiki musamman Mansur Sani dake Maradi a kasar Niger. Ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
Madalla a gaida Hawwa Umar to yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Sani Muhammad Chindo anguwar Karofi Madaki a jihar Bauchi. Yace hakika yunkurin sace alhazan jihar Sokoto da wasu ƴan ta'adda suka yi. Babban tashin hankali ne. Ya Allah ka kara shiga tsakanin nagari da mugu. Amin. Sai sakon haɗin gwiwa daga Usman Kasim Kiringim na Arewa jihar Damagaram a jamhuriyar Niger tare da Ibrahim Yakubu Kiringim da Abari Abdullahi Kiringim da magajin soja Kiringim suka ce hakika yunkurin horas da kwamandojin sojojin Najeriya da rundunar sojan Amurka ta yi abin ayaba ne muna addu'ar Allah ya sa wannan horaswa ta yi tasiri ga tsaron Najeriya baki daya Sakonmu na gaba ya fito daga Ala Alhaji Haruna, jihar Jigawa, Najeriya. Ya ce, ina so ku bani dama ne kira ga al'ummomin Niger da Najeriya da kamar da Chadi, cewa ya kamata mu tashi tsaye wajen yin addu'o'in zaman lafiya ga kasashenmu baki daya, domin Allah ya kawo mana ƙarshen matsalolin ta'addanci. Amin.
Madalla, yanzu kuma ga labarai amma wannan kana a takaice.
To a takaice dai, a yau Alhamis, kungiyar EU za ta kada kuri'a don amincewa da baiwa Ukraine matsayin yan takara a kokarin ta na shiga kungiyar. Amurka na fada da karfinta na gwajin cutar kendabiri, yayin da adadin waɗanda cutar ta harba ya kai 142. Hukumomi a Sin na kwashe ɗaruruwan dubban mutane, yayin da ake fargabar samun ambaliyar ruwa a wasu sassan kudancin ƙasar.
To masu sauraro, a nan za mu da sa'aya a shirinmu na wannan lokacin, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Binta Suleiman Yaro da ta taya na gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.